أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بها كبرك مدسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مركز نمجيما دنتي قبدا مجلس منا القرآن. يو شين مجلس منا أربعين دا ديوكو أربعين دا بيوكو منا شابير ko sha 17 ga watan safar da watan Rabiul Awwal hijira da garin Makka zuwa Madina 1447 wanda yake daidai da 9 ga watan 9 a kalandar Bature 2025. Kamar yadda muka saba, kamun mu shiga karatu, inda akwai tambaya ɗaya ko biyu muna iya amsawa, sannan mu shiga cikin karatu insha Allah. Alaikum salam. Shi da zaran an riga ya an yi wasiya, wasiya tana tsayawa a cikin dukiya ɗaya cikin uku. Idan kasancewa da kwai malaman da suke gani, ai manzo Allah da ya ce wa Sa'ad wa sulusu kasir, yake cewa ai sulusun dukiya ma ka bada, ai shi ma ai abu ne mai yawa. Suke cewa kamata ya a ce dukiya wadda za a yi bada a wasiya, in ta kai sulusi to sai an nemi yardar dan magada. To gaskiya hada su wannan mafi hada su batta da rinjaye. Hada mafi rinjaye shine idan aka kasa dukiya kashi uku, kashi daya in dai bai huce ba a cikin abin da shi marganyi yace a mai wasiya, yayi wasiya a ba wani ko ayi wani aikin kirki da shi ko a mai wakafi da shi, wannan ana zartar da ita, ba a jira wannan. Duk da kasancewa kaga Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana kasa dukiya kashi biyar ya bada kashi daya abin da ya bada kenan na wasiya. Haka Umar yana kasa dukiya kashi goma a bada kashi daya. Amma dai abin da ya zo nassi na shari'a shine su suna kallon wa'ansu maslahohi ne, kuma wannan dai yana ɗaya daga cikin abin da kuma aka umurce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Amma dai abin da yake nassi na shari'a kararan zahiri shine kashi ɗaya cikin uku, in dai mamaci ya riga ya ce ame kaza a cikin dukiyar shi, in ta huce to tabbas sai an zo an tattauna da magada, in sun aminta ayi, in ba su aminta ba babu hirar wasiya, an tada wasiya. Amma dai kashi ɗaya cikin uku magada ba su isa su tada ba abin da marganyi ya riga ya kaddamar na daga wasiyar shi. Ɗaya cikin uku, wannan shine abin da shari'a ta bada. Wannan kuma hadisin Sa'ad hadisi ne wanda yake ingantacce cikin Bukhari da Muslim. Ina wannan kashi ɗaya cikin uku shine abin da za a ɗauka a bawa shi wanda aka yi wa wasiya, ko kuma aikin alkhairin da aka yi za a yi da shi. Amma dai abin da ya zarta wannan kuma yana komawa kan magada, in sun ga dama su yi wa ma'ahinsu, in kuma suka ga dama su ce a ba wannan hirar, kurum dukiyar su za a bar musu. Bisa da wannan ai shi ita dukiya, da zara an ce mamaci ya rasu, haƙƙi guda huɗu ne yake ta'allaƙe da mamaci, shine kaga tajhizihi wa takfinihi. a shirya shi a mai da kafan shi, kuma wannan ana huddabuwa ne daga cikin dukiyar shi a yimi. Sannan kuma haƙƙin Allah, haƙƙin ɗan adam, waɗannan abubuwan guda hudu su ne wajibi ne sai an yi. Haƙƙin Allah shi ne duk abin da ya rataye a gare shi a yi maganar shi, in abu ne mai yiwuwa a lokacin nan a yi shi, in bai yiwuwa a jinkirta lokacin da za a iya yin shi. Haƙƙin ɗan adam ba shi shikan da ake bin shi wajibi ne a hudda a cikin dukiyar shi a biya mai. Wani magadi bai da intin ya ce a ai ba a iya huddawa ba, ma dama an kawo shaida gashi nan an hudda, ya amsa a hannun wani to wajibi ne a mayar. Wannan kuma haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin abin da yake tsawatawa a kan shi, shi ne mamaci ya mutu abin ne shi da ba shi a kan shi. Manzo Allah daga an kawo gawa yana cewa ina wannan ana bin shi ba shi da kwai ba shi a kan shi, idan da kwai ba shi a kan shi manzo Allah ya ce wani taika mai sallah. In ba bashi akan shi manzo Allah shi yake ja gaba ya tayi sallah. Hakan ta taba wakana, ina tunanin Abu Musa ne ko kuma ɗaya daga cikin sahabbai, na manta sunan ɗaya daga cikin sahabbai, yazo an zo za a yi wa manzo Allah, za an kawo gawa manzo Allah zai mata sallah, sai yake cewa da kwai bashi akan ta, ya suka ce kwarai ku da kwai bashi akan ta. Ɗaya daga cikin sahabbai yace manzo Allah na dauki bashin ya koma kaina. Manzo Allah ya tahiye ja gaba yima wannan gawa sallah. Bayan an kare shi wanda ya rawaito hadisin, shi wanda ya dauki bashin yace wallahi manzo Allah bai taba gamuwa da ni ba, sai ya tambaye ni ya bashin da ka dauka go wannan gawa har zuwa ranar da na biya. Rannan manzo Allah bayan na biya na shigo masallaci, manzo Allah yana kallo na yace ya bashin da yake kanka na gawar da ka dauka, yace na biya, yace da yanzu ne waccan gawar za ta samu hutu. To ba wani bai yiwuwa gawa ta samu hutu in ba a biya mata bashin da yake kanta ba. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana kwanciyar kabari. Allah kiyaye mu da bashi. Na'am. Haƙƙin Allah an gargaɗa sadaka wannan. Batta daga cikin haƙƙin Allah. Ita sadaka ita ta dawwi ne. Haƙƙin Allah shine inda lokacin hutar da zakkar shi yayi bai hudda ba, to wannan wajibi ne sai an hudda saboda haƙƙin Allah ne. Kuma haƙƙin Allah ana gabatar da shi akan komai. Azumin da ya dauka na addawal ko wata ibada ta addawal wanda yayi wajibi ne a yi mai, saboda wannan dukkan suna ɗaya daga cikin haƙƙin Allah. Amma dai wani abu, duk abin da yake sadaka ce, wani abu ne ko kuma sadar da zumunta ne, ko a hudda duke shi a bayan wani shi, wannan duka bai ciki, wannan kyautatawa ce in yayi yawa kan shi. In kuma ba a yi babu wani wanda zai ce wannan. Kina wannan kan wannan mas'alar kurum haƙƙin Allah abin da ya bari, in zakkar shi ta kai ba a fitarar ba, Allah ya kaddara mai ko an hudda ta, ba a ba wa wanda suka cancanta ba, a ba su ba Allah mai cikawa, to wai an hudda an bada. Haka ba shi shikan da suke kan shi kenan. Wannan abubuwan hudu su ne suke rataye da kowace gawa. Da zarar an ce an dauki ran shi, wajibi ne a nemi likahani a shirya shi, a mai likahani a kai shi abin da shi, sannan a cire haƙƙin Allah, a cire haƙƙin mutane, sannan kuma a zo a raba wa magada abin da ya saura na daga dukiya. Azartar da wasiyya shafwa yana ɗaya daga cikin shi ma, azartar da wasiyya. Sannan a wannan kaga ni a Ubangiji da ya zo ma raban gado kullum bayanin da yake min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dayni, ba'di wasiyyatin yusa biha aw dayni ghayra muta. Kaga ni wajibi ne an tarar sa da wasiyya, yayi wasiyya ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza da dukiyar shi, sai a zo a lissafa dukiyar tashi dukkan ta nawa ce, ta kai ƴanciyar abin da yace ayi wasiyya ko bai kai ba. In bai kai ba za a zartar, in ya kai daidai wa daidai za a ce za a zartar. Amma dai daga ya dora, to wannan magada su suke da haƙƙi. In sun ga dama yanzu ce a to shikenan a hudda ƴanciyar ɗin abin da ya sama, kuma wannan a bar mana dukiyar mu. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Shari'a bata bada dama ba. Shi abinda ake lissafi na rayuwa shine lokacin da mutum zai yi armi an sharɗanta kafa'a. Kafa'an nan shine ɓangaren iya ɗaukan ɗawainiyar iyalin shi. In baya iyawa bai da sana'a, wannan ba hira a bashi aure. Amma dai yana da abin da zai iya cesa da iyallan shi, wannan kafa'ar da kwaita kafa'a kala biyu ce, shine na yanda zai biya wa iyallan shi bukatu, kuma na yanda zai iya ɗaukar ɗawainiyar iyallan shi. Wannan in babu ita babu hira a bada. babu hira'ar ne. Amma dai hali in ya juya, da ana yi hali ya juya, sai ta hakura ta zamana yanda ake yi, kamar yanda mata Ayyuba ta zamana. Kaga daga ƙarshe kuma Ubangiji ya mata tanadi mai kyau, ita ma hakan ta yi hakuri ta juya, ta yi hakuri ta jure. Shi yasa ya Ubangiji yake bayyana li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati, daidai gulgudan abin da Allah ya wadata ka, ya wadata ka, shine abin da zaka iya ce sai yallanka. Kada idan Ubangiji ya yalwata maka ka kulle hannayenka ka hana yallanka. Yace inda Allah ya yalwata maka kai ma ka yalwata musu. Hakan ai shiga cikin halin gunci bayan yalwa, kowa yayi hakuri. Hakan ai ta maleji a wannan, in ta ga bata iya ba, abu ɗaya ne shine tana da kulli. Kenan zaka zo zaka kai ƙara zuwa alƙali, wannan nan banna iya dorewa ko bana iya jimrewa zama tare da shi saboda babu shi, to kime do me sarakin shi. Wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, saboda ko karancin babu, ko kuma a'a zamantakewa ba dadi, ko kuma wani hali da gare shi, kurumta mai dome sadakin shi. Abinda ya dauka ya bata lokacin da tana yana cikin yalwa, ya dauka ya bata. In ya bata shikenan wannan matsayin saki yake, ko da bai furta ba ya sake ta, daga zaran ya amshi kayan shi, to wannan shikenan ya yarda ya amsa, shikenan lisahi ya kare. Shikenan ta koma ba matan shi ba, sai ta mai idda kuma a matsayin saki daya. Shine wallahi ta'ala alam. Yau in muka ci gaba karatun namu, za su ci gadon uwayensu wannan, ai ba wanda suka yi cancanta su ci su cinye abu, su cinyewa duka dukiya za a hada kashi biyu a cikin uku za a dauka a ba wa ƴan matan nan. Shine hukuncin Allah. Yanzu abin da yayi saura, za a nemi dangin shi mamacin na nesa, dangin shi kalala, yanzu su za su ci wannan ɗaya cikin ukun nan. Ai bai yiwa a ce an rasa wanda zai ci wani dangin shi koda na can nesa ne. Su waɗanda suke cin ka gani a cikin rabin gado kashi uku ne, da kwai alfuru, da kwai al'usul, da kwai al-hawashi. Asali su ne uwaye, uwaye, uwayen uwaye, kakanni, kakanni, ko da sun kai su dubu. In aka samu wanda dalilin wane ya doso kan shi, to shi wannan zai ci gado. Man adla bi wasitatin hajabatu tilkal wasita. Misalin yanzu baban shi yana da rai, kakan shi ba zai ci gado ba. Baban shi bai da rai, kakan shi zai ci gado. Kakan shi na ɗaya bai da rai, kakan shi na biyu zai ci gado. Haka za a yi ta tahiyya wa inala. Wannan su ne ake kira al'usul, uwa da uba. Sannan ɗan uwan shi, ɗan uwan shi su ne ake kiransu da al-hawashi. Uwa ɗan dan uwa wanda suke ciki daya, su ake kaddamawa akan dan uwa wanda yake na uwa, na uba, afwan, uba ɗaya lakkar. Kenan sannan kuma da kwai ɗan uwa kuma li ummin, ɗan uwan shi na bangaren uwa. Wannan in an rasa, kenan da kwai su kuma alfuru. Su wannan alfuru su ne ɗiya, ɗiya ɗan ɗa, ɗiya ɗa, dukkansu suna cikin waɗanda za su iya cin gado. To wannan inda kwai ɗiya, ɗiya in dai aka samu ɗa ko ɗan ɗa ko ɗiyar ɗa, to wannan za su hana ƴan uwan shi bakatatan, za su hana su cin gado. Kurum yanzu masu cin gado da wannan ɗiyan ne da uwayen shi inda kwai. In babu, yanzu babu ɗiya, to ƴan uwan shi su za a dangana da cin gado. In kuma ya kasance ƴan uwan nashi in kamar ɗiya ne gare shi mata, to ƴan uwan shi su ma suna da rabo akan dukiya. Saboda babu wanda zai ci dukiya da asubanci. Kenan sai a leƙa a cancan cikin dangi, wane ne suke da dangantaka da shi, ɗiyan ɗan shi, ƴan uwan shi, babu ƴan uwan shi, ɗiyan ɗan ƴan uwan shi, babu ɗiyan ƴan uwan shi, ɗiyan ɗiyan ƴan uwan shi, wai a ɗauka a ba su. Wa san ba su ma san juna ba, za a kiraye su a ba su. An yi raba wani gado a nan kwanan baya, miliyan 68 aka kiraye ƴan uwa wanda ba su ma san mamacin ba, aka ɗauka aka ba su. Wannan duka wannan yana ɗaya daga cikin tsarin shari'a, wallahu ta'ala a'lam. Mu leƙa cikin suratu Maryam aya ta 39. Suratu Maryam sura ce wadda take cikin jerin surori na Al-Qur'ani, tana cikin layi na 19 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani, idan ka ɗauka daga Fatiha zuwa suratu Maryam. Adadin ayoyinta guda 98. Idan muka leƙa za mu ga surar tana ba mu labarin abin da ya wakana na ƙissa annabi Yahya, annabi Zakariya da samun ɗan shi Yahya. haka kissan Maryam da samun danta Isa alaihi salatu wassalam, haka tana mana labari abinda yake kana na annabi Ibrahim da shi da baban shi, irin galgadi da kira da yayi mai cikin ladabi, cikin usulubi, cikin salo na yanda zai fahimce shi ya san ina aka sa gaba. Haka kuma tana karantar da mu abinda yake kana tsankanin annabi Musa da shi da dan uwan shi Haruna, da abinda yake kana da wanda aka turo musu shine Fir'auna. Haka ta labarta mana abinda yake kana irin halayya na annabawa na gari, annabi Idris, annabi Isma'il, kuma Ubangiji ya kure mana zance da dukkan su wannan mutanen sun kasance suna kokarin kyautatawa, suna kokarin tsayuwa akan ibada Ubangiji, suna waduwa, suna sujada irin yanda aka umurce mu ringa sujada, kuma haka suna yin kuka lokacin da suke sujada gurgurdan jin tsoron su da Ubangiji. Haka bayan shi Ubangiji ya labarta mana irin yanda rayuwa take yau, rayuwar mu ta yau da gobe, haka da gobe kiyama, irin abinda zai kasance. Ubangiji ya labarta mana kuma yayi dogon gashedi akan waɗanda suke kira akan lalle Ubangiji yana da da tabbas su kuka da kawunan su. Dalilin tutiyan nan sama ta kusa ta rubuto, ƙasa ta tsatsage ba dan komi ba, kurum dan sun kirayi lalle Ubangijin su yana da da. Wannan kalma ce wadda ba ta dace ba ga dan adam ya ringa dangana wa Ubangiji da. Haka Ubangiji ya bayyana mana duk wanda yayi aiki nagari, ya like mana surar da duk wanda yayi aiki nagari to tabbas zai samu wata kauna da gun Ubangijin shi, kuma wannan kauna ita ce zata tanga dan mai shiga gidan aljanna. To na so mu tsaya akan aya guda ɗaya lakkar, saboda lokacin namu dan kadan ne mu gani mi zan mu iya karantawa, mi zan mu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan aya. Ubangiji yake cewa wa anzirhum yawmal hasara إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إتياك محمد صلى الله عليه وسلم كالقديس ران بكنتك ران الندامة الحسرة إتتي ندامة shi san yama lumai suke cewa wannan idan kaji an ce alhasara ita ce ni ranar tashin kiyama, ranar nadama, ranar ciza yatsa mutun zai ringa kaito da amma ya tsaya yayi, yace iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin, bayan an rigaye an zartar da al'amari, an rigaye an gama hisabi, su kuma sun kasance suna halin rubkanuwa a rayuwar su ta nan duniya, bu tsaya su kai abin da ya dace ba, uhum la yu'minuna, kuma hasali ma bu su gaskata ba, bu su yi imani ba da abin da yake jiran su ba a gobe kiyama ba. An wadi musu lalle idan an mutu da kai ranar da Ubangiji zai tsayar da kowa ya mai hisabi, suka ce ai wannan shaka hudu ce daga duniya sai Kaduna, ba abinda za a yi illa kurin mole ni abinda muka ga dama. To shine wannan aya idan muka leka zan mu gani malaman tafsiri sun mata fassara daban-daban, duk da zamu dauki fassara wadda ta hirin jaye shine kamar yanda Ibn Kathir ya kawo, yake cewa idan ka leka ayar zaka gani Allah subhanahu wataala yana umurtan manzon shi, dama wannan shine in alayka illal balaga, dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ba dan komi ba, dan ya isar da sakon da Ubangijin shi ya dora mai ya isar zuwa ga al'ummar shi. To shine ake hudiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hudi musu, ka galgade su ranar nadama, ranar tashin kiyama, ranar da nadama za ta yi wa dan adam yawa. Mai imani zai shiga cikin wannan halin nadama, kafiri zai shiga cikin halin nadama. Mijeci nadama mai imani idan yazo aka dauki littafin shi aka bashi ya gani yayi kaza an bashi lada kaza, yayi kaza an bashi lada kaza, sai ya ringa ci da yatsa da amma na limka sadakar da na bada dala 20 da amma dala 100 na bada a wannan lokacin, gashi nan wannan ɗan dala 20 in ta kada da mun lada na azo a gani, sallar da nayi a dare ina yin raka'a guda biyu da amma hudu nake yi da amma biyar nake yi, yana nadama yana ci da yatsa, amma dai alhamdulillah tunda an riga an samu shi. To wannan nadama ta mai imani, shi kuma kafiri zai ya ringa nadama saboda me? Saboda ya shiga cikin halin rudu, cikin halin gafala, bai tsaya yayi abinda ya kasance mai wajibi ba a rayuwar shi ba. Shi sanya zai ya ringa nadama, lalle yarda Ubangiji ta riga ya kubce mai samun lamanin shiga gidan aljanna, ya riga ya kubce mai, kuma ga hushin Ubangiji nan ya tabbata a gare shi. Wannan ita ce nadamar da za a ringa yi, hasali ma na ƙarshe shi ne za ya dawwama a cikin wutar jahannama.
ka gani babu hira kuma a dawo a jara, kaga wannan ita ce ranar nadama. Shi sun ya Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Zumar, a cikin suratul Zumar yake cewa qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala zalika huwa alkhusranul mubin. Yake cewa kaga tababbu wanda suka yi hasara sune wanda suka yi hasara kawunan su a wannan rayuwa, a wanda suka yi hasara kawunan su a yinin gobe kiyama. Yace kai ba ma wai kawunan su ba, hatta da iyallansa sun yi hasara su. Yace ala zalika huwa alkhusranul mubin, ku saurara wannan ita ce babbar hasara, hasara mabayyaniya wanda dan adam zai da kai da iyallanka. Ai mun karanta a baya, Ubangiji yana labarta mana wanda aka dauki littafin shi da hannun shi na dama aka bashi, me yake cewa ha umqra'u kitabiya, ku zo ku karanta littafi na. Sai ranka cewa inni zarantu anni mulaqil hisabiya fa huwa fi 'ayshatin radiya. Shi kuma kamun dan lokaci dan kadan shine wanda Ubangiji ya labarta mana yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, dan uwan nashi da ya kasance ba wanda yake so kamar shi ne ma yake yi kada Allah hada hanyar sa da shi a gobe kiyama. A haka baban shi, haka ma'aikiyar shi, haka matar shi, haka iyallan shi, ba wanda yake so ya hadu da shi. To shine wanda ya samu kasara, kaga Ubangiji ne yake bayyana mana daga an bashi littafin shi da hannun shi na dama zai ringa cewa ha umqra'u kitabiya, wannan iyallan nashi, wannan ɗan uwan nashi sune zai ringa kira ku zo ku karanta littafi na, ku zo ku karanta littafi na. To shi kuma wanda yake arne kahuri, wanda ya shiga cikin halin rudu da gafala da bid'a a rayuwar shi ta nan duniya, zai ringa nisantuwa da su, saboda yawmu tublas sarair, ranar tolan siriri ce, duk abin da ka san kashe ke kamawa na kai kaza kai kaza gaban Ubangiji za a yi raskwana, su wa'inda kai mun kake koye koye kada su jin za a yi shi a gaban su. To shine nan Ubangiji yake bayyana mana lalle wa'inda suka yi hasara a gobe kiyama su ne wanda suka yi asara kawunan su, suka kai ta wutar jahannama, suka yi asara iyallan su, ba a hada su da su ba a gobe kiyama ba, saboda Ubangiji yayi lamani wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Kaga wa'inda suka yi imani a gobe kiyama za a hada su da iyallan su, shi kuma ina yayi imanin da za a hada shi da iyallan shi. Kaga wannan ita ce babban nadama. Abdullahi bin Abbas yake cewa kaga ranar nadaman nan yace suna ne daga cikin sunayen ranar tashin kiyama, da kaji an ce maka yawmul hasara, to wannan ma rana ce ta nadama, ranar da kowa zai ringa ciza yatsa. Yace Ubangiji ya kambama wannan ranar ba don komi ba, don ya galgadi mutane ya musu ka shedi wannan ranar, ka kada ka zo ba ka kasance daga cikin waɗanda za su ringa nadama a rayuwarsu. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Allah shi kanshi yake cewa yana fassara wannan ayat wa anziruhum yawmal hasara, yake cewa kaga yawmal hasaran nan ita ce ranar tashin kiyama. Yace a lokacin nan sai yake karantawa almajiran shi an taqula nafsu ya hasarata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu min qablihi la min as-sakhirin. A cikin suratul Zumar ayat 56 yake cewa ranar da rai za ta zo gaban Ubangiji za ta ringa cewa ya hasarata, ya nadama ta, ya kai tona, ala ma farrattu, irin sakakin da ne a rayuwata ta duniya, gashi nan na samu dama, Allah ya bani abubuwan nan guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ribance su kamun kishiyoyinsa su zo su riske mu. Yace na samu hakan amma dai ban yi amfani da su ba. Yake cewa in kuntu min qawa in kuntu la min as-sakhirina, ni kuma dukkan rayuwar ma da nayi na kasance daga cikin masu izgili ga wanda suke riko da addini. Kaga wannan shi yake nuna maka duk wanda ya kasance a cikin wannan halin na izgili da addini, an yi ka ringa cewa ku har yanzu ba ku waye ba, a karanta maka ce sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa ya za a yi zamanin manzo Allah ya kasance ɗaya da wannan zamanin Aisha da Mene, wallahi tallahi wannan yana ɗaya daga cikin izgili da addini, kuma wallahi bawa zai tarar da Ubangiji za a yi nadama ya ringa cewa na riga yi na sakaki akan damar da na samu in tsaya in yi abin da ya dace bin yi ba, to yanzu ga nan na kasance daga cikin wanda suke izgili ga addini, kuma ga makoma ita ce wutar jahannama. Yake cewa isqudiyal amru, lokacin da aka gama dukkan wani al'amari an gama hisabi, ɗan aljanna sun yi aljanna, ɗan wuta sun yi wuta, shi ya tabbatar lalle makoman nan wuta ce, ko kuma an ma an riga an sa shi wutar nan za a ringa nadama. Wannan nadama ba kada wai mutum ya yi tunanin a yinin gobe kiyama ne za ta fara, a'a daga zaran an ce maka mala'iku sun sabko za su ɗauki ranka, a wannan lokacin nadama take faruwa. amma dai a wannan lokacin tana faruwa ne ga wanda bai aikin kirki ba. A lokacin nan zai ringa cewa ya rabbir ji'un, ya ubangiji a jinkirta mana na ameda na rayuwata ta duniya, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, takabbi ubangiji in yi aiki nagari da haka daga abinda na bari na daga baya na. Yace kalla innaha kalmatun huwa qa'iluha, yace wannan ai shashinci ne, ai kalma ce ta shirme wanda shi yake wadi, kuma gashi nan baya da shi ga barzakhu na rayuwa ta barzakhu, azaba ta barzakhu, azaba ta cikin kabari, ba za ta taba barin shi ba har zuwa lokacin da za a yi musa. Imam al-Bukhari ya hutar da hadisi, hadisi wannan can bayan mun karanta shi a wannan majalisi, wanda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi, hadisin Abi Sa'id al-Khudri da Allah shi tabbata a gare shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, yake cewa gobe kiyama an shiga cikin gidan aljanna, ɗan aljanna sun shiga gidan aljanna, ɗan mutum sun shiga gidan aljanna, za a kawo wani rago, yace ragon nan kamshun al-amla, rago ne wanda yana da hori ne amma dai yana da tsabba-tsabba na baki a jikin shi. Idan an ce al-amla shine wanda hori ya hirin jaye, baki da hori ne wanda horin ya hirin jaye a jikin shi. Yace a wannan halin ubangiji idan ya kawo shi zai yi kira, ina ai ayaku ɗan aljanna, yace kowa zai karkato huskar shi ya maida kallon shi zuwa ga ubangiji. A ce musu kun san wannan, za su ce ai ubangiji mutuwa ce. A kiraye ɗan wuta kowa ya juyo ya kalli ubangijin shi, ya tsaya ido da idanuwa na basira, kowa ya kalli ubangiji ya tambaye su kun san wannan, su ce mutuwa ce. Manzo Allah yake cewa ai kowa ya dandane ta, kowa ya santa. Yace a lokacin nan ubangiji zai yi umarni a yanka wannan ragon, idan an yanka shi zai ubangiji zai yace ya ahlal jannati khuludun fala maut, ya ku ɗan aljanna ku dawwama a cikin gidan aljanna babu hirar mutuwa. Yake cewa su ma ɗan wuta a kiraye su ya ahlal nari khuludun fala maut, ya ku ɗan wuta ku dawwama a cikin wuta babu hirar mutuwa a cikin wutar jahannama. To a wannan halin ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wa anzirhum yawmal hasab, ka galgade su ya kai Muhammadu ranan nadama, is qudiyal amru, lokacin da ubangiji ya riga ya zartar da al'amarin shi, aka gama hisabi, aka sanya aljanna gidan aljanna, ɗan wuta aka sanya su gidan wuta. Yace wa hum fi ghaflatin, su inda suka shiga wutar jahannama sun kasance rayuwarsu ta nan duniya sun yi ta ne a cikin rudu, a cikin gafala, wa hum la yu'minuna, ko ba su gaskata ba, lalle idan an mutu nan za a tsaya a gaban ubangiji ya kuma duk abin da bawa ya kasance ya aikata. A wata riwaya ta Abdullah ibn Umar yake cewa a wannan halin ne fa yazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim, ɗan aljanna mu irin mu insha Allah zan mu ƙara horin ciki akan horin cikin da muke da, su kuma ɗan wuta za su ƙara bakin ciki akan bakin cikin da suka samu kansu a cikin shi. Allah kiyaye mu. Wannan aya idan muka leka ta wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, muna iya zakulo wa an su fa'idodi guda biyar. Wannan fa'idodin za mu gaggauta don lokaci kai wannan in mana. Fa'idodin nan guda biyar shi ne, na farko mu sani tabbas kamar yadda Ubangiji ya bayyana yawmal hasara, da kwai rana ta nadama, tabbas da kwai ranar nadama wadda kahuri zai yi nadama akan abinda sakakin da ya yi na rayuwar shi ta nan duniya, da irin gafala da rudu wanda ya shiga a rayuwar shi ta nan duniya. Haka azzalimi za yi nadama akan zaluncin da ya yi, in ma zalunci ne tsakanin shi da Ubangiji, shi kuma zalunci tsakanin ka da kai da Ubangiji shi ne ka bautata wa wani koma bayan Ubangiji, ko kuma zalunci ne tsakanin shi da shi da wani ɗan adam, shi kuma zalunci tsakaninka da kai da ɗan adam, gobe kiyama idan an tsaya za a ɗauki ladanka a bashi, har ya kai lokacin da baka da lada a ɗauki zunubinka a ɗora mai, a ɗauki zunubin shi a ɗora maka. Ka gani a wannan lokacin ne me nadama za a yi nadama, kawuri ya yi nadama, azzalimi ya yi nadama, kai hasali ma wanda ya ma Ubangiji biyayya shi ma sai ya yi nadama. Nadama shi menene? Shine takaitawa da yayi akan irin damar da ya samu ne, zagi ne damtse ya ibada da ta dace yayi, shi ma zai zo zai nadama. Yace kuma wannan yini ne wanda nadama ba ta amfani, kai a nan duniya ma Bahaushe yana cewa dama ba ta dama hura barantana a gobe kiyama. Shi sun ya Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Ghafir, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'aziratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud da'a, ranar da duk wani hamzari da azzalimi zai bawa Ubangiji, Ubangijin shi baya karba, baya so, baya bukata. Yake cewa kai karshenta ma tsinuwa ta Ubangiji ta tabbata a gare su walahum su'ud dar kuma suna da makoma wanda take kuma mummunan makoma ita ce wutar jahannama haka Ubangiji yake bayyana mana a Qur'ani yake cewa yawma ya'addu zalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula ranar da azzalimi zai tiza ya tsotsin shi har da ayin shi zai tiza ainin duniya ai wannan ya tsace kai ake duna ai ake wannan ya rasa arzikin shi ya rasa examen shi ya rasa kaza kun hediye tiza wannan ya tsaya yana na taba to a gobe kiyama Ubangiji yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi azzalimi zai tiza ya tsotsin shi har da ayin shi dukkan su zai tiza zai ringa cewa ya laitani takhassum ar-rasul sabila ya kaito na da amma na dauki tafarkin manzon Allah sallallahu Allahu alaihi wa sallama shine abun abu shine tafarki na shine abun soyuwa a gare ni shine abun ruko shine abun biyayya ta zai ringa cewa ya kai tona da masu wani da su wannan nan bin dauke su a matsayin abukai ba saboda su ne abukan modewa su ne abukan shawara ta banza su suke hada shi ta yi inda zai ji ambaton Ubangiji a ambace shi a saman bakwai ya rinka cewa laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da idh ja'ani kaga su wannan nan da na dauke su a matsayin abukai sun rigayi sun batar da ni akan ambaton Ubangiji bayan gaskiya ta rigaya ta zo mini yana da abukai gashi nan wannan nan mutumin arziki ne wannan mutumin banza ne wannan nan yazo ya mai galgadi hanyar da kake hanyar banza ce ka fasa ka dawo kan irin wannan hanyar da muke kanta siratul mustaqima yace kai baka gane ba dukkan rayuwar yaushe muka fara dukkan din shekara 20 da wani abun yaushe ma muka zo diyan miye ma muka samu kabari din mun dan rarrawa din shekaru sun tai shi kuma wancan rudi ne na shaytani shi ya san ya mai ahadi yake cewa fa inna ha min alamati shaytani wa qamsul basira na dai daga cikin alamai Allah baya bukatan bawon shi alama ce ta tabewa kuma da shahiwar basira rashin bai san ina yasa ba wal khizlani da tozarci shi sanya a wannan halin yake cewa kana shaytanu lil insani khazula aga wannan yana da kyau mutun ya san da wa zai yi abukantaka duk wanda ba ya gyara maka ba goban ka ba to wannan bai kamata ba ya kasance ba abokin mu'amala ba saboda idan ka dauke shi a matsayin aboki a matsayin badadi a rayuwarka ta nan duniya to tabbas gobe kiyama sai ka ci zai yatsa kai ka ci zai yatsu tsinka kana da dama damma ba ka rike shi ba ai su ayi aljanna idan sun shiga idan sai alqalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana allah azanga cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ubangi wannan ku bayin mu bane ba ubangiji ne ya tsara zamu kasance daga cikin wanda zamu zo irin wannan wurare mu zamna mu ambaci ubangiji mu tunatar da kawunan mu wai ba shiriya bane ba ba wayen mu bane ba dubaran mu bane ba haka ba wayen iyayen mu bane ba dubaran su bace ba al'amari ne na Ubangiji Ubangiji ya kaddara ga abin da zai kasance game da bawa wannan ita ce shiriya shi sanya aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka shedi aga ce afa anta tahdil umya walau kanu la yubsiruna afa man yahdi ila alhaq ahaq an yuntaba amma la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkum yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai wannan duka yana karantar da kai shiriya ba a hannun wani take ba a hannun Ubangiji sai sun ya malaman tarbiyya suke cewa yanda kaga tarbiyya yanda kaga shiriya haka ita ma tsarin tarbiyya take duk yanda zaka sai ta danka to kai kokari ka gaba da addu'a Allah ya shirye shi in ba shiriya in wata irin tarbiyya Allah sa baban shi Abubakar ne wallahi tallahi ba zai shirye ba tilas sai an yi addu'a shi sun ya wannan yake karantar da mu lalle yana da kyau mu riki wa'inda za su karantar da mu za su sanya mu tafarki wanda za su ba mu gudunmuwa a cikin wannan addinin mu kiyaye imanin mu kiyaye abin da aka umurce mu nisance da duk abin da ya wannan wani shari'a ta hane mu ba dan komai ba dan kan mu samu kan mu a gobe kiyama mu ringa tsine wa juna shi sanya daga zaran dan uwa ya shiga cikin aljanna zai ringa cewa wallahi alhamdulillah da wancan na rike shi a matsayin abokiwa ni ma hada na kasance kana wannan lokacin da yake aljanna suna neman wane da wane an kasance ana rayuwa wane da wane da wane a rayuwa Allah ya karbi rai idan aka shiga gidan aljanna za su ringa cewa kai ni fa ban ga wane ba faqala fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kunta la turdi walau la ni'mat rabbi la kuntu min al muhdarina shine lokacin da yake tambaya yake cewa mu ban ga su wane ba su wane ai su ne ai masu gudun ungon mu su ne fa samarin wanda kurum mu ha MBM din bayan sa ne amma ni kuma gashi dan kullun rayuwarsa tana dan ke mu ana waye
yace a lokacin zai ringa neman shi a cikin gidan aljanna, kuma yana nema sai a nuna mai shi, sai a kawo mai ikran jiye a ajiye mai, kuma yana kallon shi faddal a far'au fi sawa'il, sai ya ganshi a tsakiyar wutar jahannama.
Abinda zai ce tallahi in kinta rubiya na hanzi da Allah kadan da ka nisa na nima da nan zan kasance. Yace walau la ni'matu rabbi, in ba dan ni'imar ubangiji, kaga wannan shi yake karantar da kai ka samu kanka a kowane yanayi na taimakawa wannan addinin, na hidintawa wannan addinin, na biyayya ga Allah ga manzon shi, wallahi ni'ima ce ta ubangiji, ba kowa ubangiji yake zaba ba. Shi sanya kullun ubangiji yake ce maka wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa ma inna wannan walakinna aktsaruhum la ya'qiluna walakinna aktsaruhum la yu'minuna, kaga da yawa zaka same su mafi yawa ba sa imani, ba sa hankaltuwa, ba sa daukan izra, ba sa kaza, ba sa kaza, sai a ce maka wa qalilun ma'am, in kadan su ne wanda za su kasance wanda daga cikin wanda suke masu imani, haka ubangiji yake yi ba kullun dan kada wai kawai wani ya rude ka yace a ai an cika katan su ta daga ana maulidi, ai wannan abu ne ai mai kyau, ai wannan duka shirman banza ne, in kadan in su ne wanda abinda ubangiji yake bukata, ai da mu aljanna ba a yi ta dan kowa da kowa ba, an yi ta ne kathiran min aljin wal insi lahum qulubun la ya'qil luna biha, ka tuna mun ba sati mai zawa wannan aya, wannan aya zan muku bayan ta insha Allah insha Allah. To kaga ni dan ubangiji ya yace mun kirkiru ta jahannama, mun kaji wutan jahannama ba dan komai ba, saboda da yawa daga cikin mutane da aljannai, yace wannan da yawan ba sa harkantuwa kai, yace inhum illa kal an'am bal hum adal, yace wayannan kamar yanda ka san dabbobi haka suke kai sun yi ma dabbobi bacewa. To kaga wannan shine tsari, wai wani kai rude ka yace a tunda ne gashi nan su ɗan kaɗan ne ka sha musu lahiya, abun ma ba wani armashi, wannan armashin wannan amma ni'ima ce ta ubangiji, walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, in ba dan ni'imar ubangiji wani ma da na kasance a cikin mutuncin jahannama. To ga wannan kashedi ne game da dan adam, kadda ya sake ya samu abokin da zai rudar da shi, kaga wancan abokin gashi nan yana musguna ko yana tozarta irin alhaqar da ta kasance tsakanin shi da abokin shi, har ya kai ya kaddara mai shiga mutuncin jahannama, shi kuma wancan eh yayi imani eh ya saba, gashi nan yana neman shi aka nuna mai shi a mutuncin jahannama, kun magana da zai tallahi in kinta la tabdila, wallahi kadan ya hana da ka rudar da ni tsakani ma batar da ni da ni ma na kasance a cikin, in ba da ni'imar ubangiji wani ma da na kasance tare da kai a cikin jahannama ba. Aka wannan abu ne wanda yana da kyau mu ringa takarin tsan, wa zan yi mu'amala da shi, su wa biyan mu za su yi mu'amala da shi, ba dan koyi ba dan samun gobe mai kyau. Haka idan muka koma cikin suratul Naba, ubangiji yake bayyana mana inna anzarnakum azaban qariba, tabbas mun muku galgadi akan wata azaba wadda take mukusanciya, yace wannan azaba ita ce yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, ranar da dan adam zai tsaya ya diba abinda ya aikata, hannayen shi ta aikata, an bashi littafin shi gashi nan ya bude, an ce mai ikra kitabaka fa bi nafsika alyawma alayka haziba, karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi, ya bude ya gani ya ga ba wani abin kirki, ya ga wutar jahannama ita ce makoma. A lokacin nan zai ce wai qulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya kaguri za ya ringa cewa ya kai tona ni ma da amma na kasance kasa. Dalilin me yasa yake cewa da amma na kasance kasa, shine irin abin da ya gani ya kasance, ubangiji ya tattara dabbobi yayi hisabi tsakankanin dabbobi mai kaho da wanda batta da kaho, mai kaho aka sakanta mata, bayan ubangiji ya gama hisabi sai ya ce to kowace ya umarce su kowace ta goma kasa, kowace ta goma kasa, kahuri sai yake kokarin shi ma da amma ayi umarnin ya koma kasar da shi ne ko ni a rayuwar shi, abin nan kuma ba zai kasance ba. Wannan shine kenan abinda zan iya nukta ta farko, shine mu yi kokari mu kiyaye ranar wannan ta magana. Abu na biyu shine yana da kyau game da mummuni yayi kokari yayi taka tsantsan a rayuwar shi, kada ya kasance a cikin gafara. Kaga ubangiji abin da ya kawo mana yace dalilin da ya sanya suka kasance a cikin halin nadama shine rabkanuwa da suka yi akan abin da yake wajibin su, sun bar abin da ba wajibin su ba, abin da ba a umurce su ba, abin da ba a nema ba su yi ba, shi suke aikatawa, asali abin da suke aikatawa abu ne wanda shari'a ta ce musu haramun ne qat'an. To shi sun yayi da kyau mummuni ya kasance yayi taka tsantsan, kada ya kasance ya samu kanshi a cikin halin nadama, halin gafala, ko kada ya samu kanshi a halin gafala a rayuwar shi ta nan duniya, ya kasance kullum a cikin shiri, shiri ko ta kwana ko yanzu ubangiji ya dauki rai ya sani insha Allah za a wuce lahiya. tunda ba wanda ya san wayaushe ne la yujalliha waqtiha illa hu ba wani wanda yake da lokacin da aka ajiye mai a to kai kokari ka kasance a cikin halin taka tsantsan halin shiri ko da take kai take kwana insha Allah muna fita zato a gurbin ubangiji ya ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu al-ankabut aya ta 5 yake cewa man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at Allah duk wanda ya kasance yana burata haduwa da ubangiji da kuma wata ibada wadda yake bance kanshi da ita yake ma ubangiji wannan ibada yake cewa to tabbas wannan mutumin ko hadi ne inna ajala Allah la'at ajalin ubangiji mai zawa ne kada ya dada hankalin shi kuma shi kuma ka'ida ta rayuwa man ahabba Allah liqa'ahu ahabba Allah liqa'a duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi kaga nan wanda yake gurata haduwa da ubangiji yake kaunata haduwa da ubangiji to ko hadi mai ajalin ubangiji yana zawa fa huwa as-sami'ul 'alim kuma wannan ubangiji mai ji ne kuma masani ne akan abin da bawa yake aikatawa haka idan muka koma cikin suratul hashr ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullah ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron ubangiji ku samu takawa yace kuma kowace rai ta tsaya ta yi diba ta gani menene ta gabatar dan gobanta yana da kyau mutun ya ringa ma kanshi bita wa yanzu da ubangiji zai dauki raina wani aiki ne nayi na fa'idantar da al'umma wanda a gobe kiyama ubangiji idan ya tsaida ni zan iya buga gaba da wannan aikin ya muni rahama ya sanya gida aljanna kowa ya ringa tunani wata hidima na ma addini wai ba wai mutun ya zo duniya ba kurmi ya gina ya shiga yayi aure ya aihuwa ba ba shi bane hadafin ba a'a wani tasiri ka barwa al'ummarka wani ilimi gare ka ka amhanar da al'umma ko kuma kana da wata dukiya wadda ka sanya wa Allah ta kasance maka jari a gobe kiyama ko ka amhanar da wani gida ko ka amhanar da wani mutum daya ka ma wani mutum daya gata wanda ka canza mai rayuwar shi a cikin shi ka nema wani ya shiru a dalilin abinda Allah arzaka da shi na daga ilimi na daga sanin daga reka ni kawa ubangiji wanda ka sani wannan abin da kai tsankanin ka ne da kai da Allah wanda ko gobe kiyama kai ko yanzu mutuwa ta zo zaka ringa hararo wannan abin ubangiji ya maka rahama karkashin shi cikin ya wajibi ne ga dukkan da ta yi imani da ubangiji ta tsaya ta jiba ta gani miye ta gabatar dan gobanta kuma kowace rai wadda ta yi tsaya ta ma kanta raskwana ta shi tsoron ubangiji lalle ubangiji masani ne akan duk abin da muka kasance muna aikatawa duk abin da kuma zamu aikata in dai ba ikhlasi a tare da shi babu karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi to aikin banza da shirme ne muka aikata abu na uku a gurguje shine ne a wannan yinin ne yinin nadaman nan kahuri zai ringa tunanin wai a rayuwar nan ta duniya yini nawa muka yi kwana nawa muka yi awa nawa muka yi haka kamar abin kalamhi albasar ne kamar kimtawar ido dukkan duniyar ma duka kwana nawa muka yi shi sun ya kullun ake yi mai imani ka sheji kadda ka sake ka fifita abinda ba wanjajje ba akan abinda yake wanzanzu wal'akhiratu khairun wa abqa alkhairun lahiran nan ita ce mafi alkhairi ita ce wanzazza wannan duniyar duk kokuwarta 60 ne ko 70 daga zarar an dangara daga 50 abin da ya samu ba lalle a ce ana jin dadin rayuwar duniya ba kai yanzu daga 40 ma ba lalle a ce ana jin rayuwar duniya ba ga zagi ga waye ga waye in an shiga daga wannan yanayi a koma wannan yanayin ga wannan ya ci bashi ga wannan ya kanyi koro kaza eh an mutu an yi fafutuka to dan wannan abin da bai ta karaya karya ba ka fifita abin da in an shiga dagwama ake yi kana ji yanzu mun karanta hadisi Abi Sa'id hadisin da manzo Allah yake cewa yanke mutuwa yanka ta ake yi kowa ya san mutuwa ce an yanka ta an ce kowa ya dagwama tunda kake ka taba ji an ce an dagwama a duniyar nan hidi a ringa baka labarin suwana sun shude suwana sun shude kai ma lokacin ka ya zo kai ma ka shude ka barwa wasu to tun me san ya zaka fifita abinda ba wanzazze ba akan abinda yake wanzazze shine nan yana da kyau ga duk wani afwan muna kan nukta ta uku ce shine lalle wannan rinin ne kaguri zai ringa tambaya wai duka yi kwana nawa ne muka yi a wannan rayuwar ta duniya shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul yunus ne yake cewa yawma yahshuruhum ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum lokacin da ubangiji zai tare su a gobe kiyama za su ringa tambaya, za su ringa cewa ko za su ringa ji ka Allah yalbasu illa sa'atan min nara, wai a rayuwar ta duniya kamar ga dira na bu su zamna ba, in ba daidai wani dan lokaci dan ka an ba daidai gwargwadon awa daya shi ma a tsawon yini haka zai ringa ji a rayuwar shi. Haka idan muka koma cikin suratul Nazi'at ne, Ubangiji yana bayyana mana ka annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, lokacin da Ubangiji ya tada su ga kiyama a gaban su, gashi nan ana nadama, za su ringa cewa wai a rayuwar nan ta duniya an yakwa illa ashiyatan aw duhaha, sahi ne hukurmu Muhammad ya tare da sahiya ko kada ya muka yi, ba abinda muka yi a rayuwar ta duniya, duk abinda ka san ya aikata ya riga ya manci, duk dadin da ya ji ya riga ya manci. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, yake cewa za a dauki mutumin da yayi kowa jin dadi a duniya, wanda Allah ya bashi komi, wanda ya rike kalin duniya, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ba irin abincin bai ci ba, irin abin kayan dadin da bai taba ba, za a tsoma shi ta jahannama a huddo shi tsoman liftan da ka sa ka huddo ya dan ji dan tirrin nan, ba kona shi za ta yi ba, dan tirrin zai ji kurma a huddo shi, a ce mai wanda ka taba jin dadi a rayuwarka, yace wallahi Ubangiji ni ban ma san ban mai dadi ba, tunda nake rayuwa ta bakin ciki ne kan bakin ciki, damuwa ce kan damuwa, ya riga ya manci. Ubangiji yake cewa kuma za a dauko mutumin da yayi kowa damuwa a rayuwar nan ta duniya, kullun a cikin bashi, kullun a cikin dawainiya, kullun a kaza da kaza, abin da rikicin rayuwa ya ke kare, amma dai kullun yana nan Ubangiji shine garan shi, Ubangiji shine huskar shi, tabarki na manzo Allah shine shine tabarkin shi. Za a dauko shi a tsoma shi gidan aljanna, tsoman liftin ya dan ji dan sanyin ya huto, a ce wai ka taba gamuwa da bakin ciki a rayuwarka, ya ce haba Ubangiji me bakin ciki, ni ban san shi ba, ban taba ganin shi ba, ban taba haduwa da shi ba, da haka wallahi muna da aiki a gaban mu, mu zage ne damtse mu sai aljanna. Shi sanya ala inna sil'ata llahi ghaliya, kayan kasuwa na Ubangiji wallahi tsada gare su, kada wai mu ringa jin wai a wai wai haka haka banza banza wai kurum, Allah sa mu cikin gida aljanna kana masallaci ka ce amin, wallahi tallahi an zagi ne damtse. Kullum Ubangiji yake bayyana mana wai ba imani kada yake bada aljanna ba, innal ladzina amanu wa amilus salihati, kaga wai inda suka yi imani suka yi aiki na gari, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, wa inna sunni za a ba su aljanna wanda take aljanna ma al firdausi. Da zaran ka ce za ka rike imani ba kai aiki ba, ba kai ba samun shiga gidan aljanna, da zaran ka ce aikin za ka yi ba ka bakar imani, ba kai ba samun shiga gidan aljanna, wajibinka ne ka samu imani, ka samu aiki na gari, sannan ka samu gidan aljanna. To sauran nukuta guda biyu wanda tunda da wahala mun dawo, sai dai a gurguje, abu na hudu shine yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ɗan wuta yake nadama a kan shi, shine a lokacin da ya shiga wannan halin nadama zai gwammace ya ba da duk abin da gare shi don ya fanshi kan shi daga azabin wutar jahannama. Ta sanya wanzu Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ma'arij, yubassirunahum yawjul mujrim law yaftadi min azabi yawmin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuqi wa man fil ardi jami'an thumma yunji, yake cewa ku kalle su a gobe ga gansa suna kallon juna, kowa ya ciccire ido yana kallon juna, azabin Ubangiji ta zo, yace a wannan yinin ne azzalimi ko kahuri yana kokarin a mujrimi azzalimi yana kokarin ya za'i ya fansar da kanshi, ya fansar ya bada wani abu a fanshe shi dan mutan jahannama, yace a lokacin nan zai ringa kokarin ya bada diyan shi, su kuma wannan diyan su ne abinda ake alfahari da su a wannan rayuwar ta duniya, haka ya bada matar shi, ya bada ƴan uwan shi, yace kai da dukkan amannan arziki wanda aka shabu shasha da su a rayuwa ta duniya ake mu'amala ta arziki tare da su, wallahi zai gwammace dukkan su ya bada akan Ubangijin shi ya fanshe shi daga wutar jahannama. Kai Ubangiji sai ya kare karanta mana, yake cewa wa fasilati wa man fil ardi jami'an thumma yunji, da za a dauki duniyar nan duka a sanya tsatsaga ta da mutane, a sanya arzikin da yake, a ce wa da an mallaka maka, wallahi bai buƙatar yi amfani da ita, zai dauka zai ba Ubangiji dan a fanshe shi daga wutar jahannama. Shi kuma wannan abin ba mai yiwuwa bane ba, arzikin da ba na Allah ne, ko ba za ka dubo mai ka yi shi ba, ya fi karin haka ba, shi ne nan shi sun ya ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu ali imran innal ladina kafaru wa matu hum kufar falan yuqbal min ahdihim milul ard zahban wa law istadabe ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin kaga wanda suka kafurce suka ki imani da Allah da manzon shi suka mutu suna matsayin kabure yake cewa ubangiji ne ba zai karbu komai a hannunsa ba duk abinda suka zo an riga ya rushe dalilin da ba su imani ba yake cewa kuma za su yi kokarin su farshi kawunan su da a ce dukkan duniyar nan zinariya ce mallakin su wallahi za su iya dauka su ba ubangiji ba don komai ba dan ya farshe su daga azaba wanda take mai tsarar mai raddi yace kuma a wannan yinin ba wani wanda ya isa yace ce su waliyin su shehun su wanda ya badar da su a wannan abin da suke bauta ma ba wanda ya isa yace ce su ubangiji kadai yake ceto a wannan ranar haka da kai wannan hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi kowa saukin azaba a wutar jahannama wanda azaba shi ita ce mafi karanci a wutar jahannama ubangiji zai ce me inda za a dauki duniya da abin da yake cikin ta a baka mallakin ka ne shin zaka iya bada ta ka fanshi kanka daga wannan azabar da ake yi maka mafi karancin wanda ake azabtawa a wutar jahannama shine Abu Talib ko a hada mafi rinjaye wanda ake dangarwo shine aka dora akan kafa akan tahin kafashi za a fadi me shin zaka iya bada a tuka maka wannan duki duniyar wannan a baka wannan duniyar da abin da yake cikin ta arziki ne petrol irani komi a tuka maka da mutanen da suke ciki ka bada su ka fanshi kanka daga azabar wannan da ake maka mafi karancin azaba a cikin wutar jahannama yace wallahi ubangiji zan bada yake cewa ubangiji a lokacin nan zai ce me na ne mu abu wanda bai taka karaya kariya ba a wurin ka ba shine kai imani da ni kai aiki aikin da na umurce ka ka aikata ka muni biyayya sai ka ce ba kai ba kurum kai ka hada bautata da wani daga wannan shi yake karantar da mu wajibin mu ne mu yi kokari mu kiyaye wannan rana ta nadama abu na ƙarshe a gurguje shine yana da kyau mu yi kokari mu yawaita addu'o'i Allah ya kare mana imanin mu wannan kuma kariya ta imani ita ce zai ta sanya koda hali yake zawa na mutuwa ka mutu kana mai imani ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullin idan yayi sujada ko yana ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya ubangiji wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka akan biyayyarka a wata riwaya akan addininka a wata riwaya akan biyayyarka a wata riwaya kuma a riwayar da Abdullah ibn Amr ibn al-As ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atika ya ubangiji wanda yake juye zukata ubangiji ka juye zukata zuciyata akan biyayyarka manzo Allah ya kasance kullu idan yayi sujada yana irin wannan adda ya ubangiji ka tabbatar da zuciyata akan addininka kada ka juyata kamar yadda ita wani abu daban saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana wannan yake cewa zukatan bayu suna tsakankanin yatsotsi guda biyu na ubangiji yana juya su yadda ga dama wani zai waye gari yana mummuni ya mareta yana kahuri wani ya waye gari yana kahuri ya mareta yana mummuni yace wani kuma zai sayar da addinin shi da wani abu daga duniya a tayi ayi wani abu da shi shikenan imanin ya riga ya bare kuma ubangiji ya kaddara mutuwa shikenan ya koma wurin ubangiji shi ba tare da imani ba shi sanya a ƙarshe ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah mu qurata jin tsoron Allah yace cewa kuma kadda ku mutu face kun kasance kuna musulmai idan muna masu mai kauya muna fatan ubangiji ya tabbatar da mu akan wannan tafarkin manjan sallallahu alaihi wasallama tafarkin ihdina siratal mustaqim wanda zai sadar da mu har zuwa gidan aljannar shi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana dan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassuli ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata abin da yake sharri ne a rayuwa Allah ne santar da mu da shi ya canza mana da mafi alkhairi a rayuwar mu Allah mana albarka yayi zuri'an mu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka haka yi wa sauran kwanukan mu albarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.